الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبت بالله تبارك وتعالى لدكم وندنجي نيبو maman da kin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Laraba 6 ga watan Sha'ban shekara ta 1438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 3 ga watan 5 shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 29 a bangaren lissafi suratul ankabut kafin darasi ne yau bala yake idan da tambayoyi suna iya gabata na'am kamar ni ban dai fahimci abin da kake yi ne ba kamar wato ita ai nasiha ba ta keɓanta ba tsakanin misali namiji da ɗan uwansa namiji ko mace da ƴar uwarta mace ko kuma tsakanin yaro da babba ita nasiha tana kasancewa ta hanyar wato hikima kuma dole wanda zaka mai nasiha sai ka girmama shi ka darjanta shi domin ya karbi abin da zaka gabatar masa na gaskiya don haka dai a takaice kenan shi mai gargadi shi ya san yaya ya kamata yi saboda ita shi gargadi addini wannan addini ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa addinin nasiha manzon Allah ya ce gargadi kwata-kwata shine addini ka ce wai inda za a kasa addini kashi biyu ko kuma mu'zaukin addini gaba ɗaya shine gargadi to dan haka kasancewar a nan dole ne ya zamanto shi mai gargadi ya san menene zai faɗa kuma ya san salon da wato zai gabatar da wannan gargadi kenan a nan kai za ka yi nazari ka san yaya za ka yi ka gabatar mata da wannan nasiha na'am kamar limami idan ya sallama a takaice abin da muke so mu sani nau'in sallama wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kala hudu ne wani lokaci yakan yi sallama ɗaya tak a damar sai ya ce assalamu alaikum abin da ya cika yi yau da gobe a damar sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah a hagunkin sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah nau'i na uku a damarsa ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah a hagunkinsa sai ya ce assalamu alaikum ba tare da daɗa wa rahmatullah nau'i na hudu a damar sa yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, a hagun kinsa sai yace assalamu alaikum wa rahmatullah. To abin da yafi dacewa in limami in sallama dai yayi kai daya kuma tare da halaccin in yayi dai kai kai biyu, an gane ku? Ba laifi bane idan yayi sallama dai yace assalamu alaikum kai kai sallama biyu dai a damar dai a ku, amma abin da yafi dacewa kai nau'in sallamar da yayi wannan cikar koyi ne da limami. Na'am. Akan mi? Akan wa?
Imam al-Mahdi. Wannan yanzu har sun yi fahimtar cewa Imam al-Mahdi ya gaba da su da cikin Shia.
To ai su yan Shia mahadinsu daban ne, suna su shine limaminsu na Shia wanda zai zuwa ƙarshe, shi kuma Mahdi wanda yake na ƙuraikin wanda har sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar da shi wannan lokacinsa bai yi ba, kuma alama ce daga cikin alamomi na tashin alkiyama. Don haka sai ka koma cikin hadisai ingantattu za ka samu bayani game da sifofinsa, hatta da sunan shi shi na ƙuraikin ya saba da cijabin na Shia, shi wanda yake Mahdin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana cewa sunansa irin sunansa ne, kuma sunan mahaifinsa haka ne, shi ma Muhammad ibn Abdullah sunan shi. Manzo Allah ya ce kuma halittar shi tana kama da halittata, amma halayensa ba su kai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka dai idan ka koma littafi wanda ke bayani game da sharda na alkiyama, anan za ka samu bayani mai gamsarwa game da wato shi Mahdi al-Mahdi wanda zai bayyana a ƙarshen zamani. Na'am. Kamar yadda ake kauli da bada a sallah ta farilla haka a nafila, domin duk abin da aka shar'anta a farilla an shar'anta shi a nafila sai abin da dalili ya bambanta. Haka in ka yi ƙari a sallar nafila ba da za ka yi, in ka yi rage kauli za ka yi. Na'am. Akan yi? Wato yin sallatu wannan sunna ne, koma mu ce wajibi ne. An gane ku? Domin annabi Ibrahim alayhi salam yana daga cikin abubuwan da Ubangiji ta'ala ya umarce shi da shi, kuma annabi Ibrahim yana ɗan shekara 80 wato yama kansa sallatu, kamar yadda hadisi ne ingantacce yana cikin Sahihul Bukhari. Don haka kuma babu wani lokaci ƙayyadadde da aka ce sai yaro ya kai wannan lokaci za a yi masa, don za ka samu wasu a ran bakwai suke ma yaro, ran bakwai ƙin aihuwarsa, wasu kafin ran bakwai ma ake masa, wasu kuwa sai yaro ya wurwure ya kai kamar shekara wato 5 haka zuwa 7 sai ya kai ma kusan lokacin da za a sa shi boko ake masa. Tare da cewa na tambayi wani daga cikin likitoci, sai yake cewa yaro ya warware yafi, me yasa? Saboda kasancewar in aka masa tun yana yaro fatar tohuwa take, amma lokacin bayan ya warware wannan yafi fa'ida na ai masa. Tare da cewa babu wani dalili wanda ya kayyade cewa ga lokacin da za a ma yaro, kenan duk lokacin da aka yi masa ɗaya ne. Na'am. To su Ahmadiyya ba sa daga cikin musulmi. Rai Ahmadiyya wanda wata firqa ce waɗanda suke danganta kansu zuwa ga musulunci, amma sun yi hannun riga da shi, wanda suna da wato jama'a musamman a nan yamma. Idan ka yi wajen maraɗi za ka ga masallatansu, idan ka ga masallacin yadda ka san masallacin musulmi haka za ka gan shi. Don haka dai akwai wani littafi wanda ake kiran shi wato Abwaabul Islamiyya na Abu Usama Salim Al-Hilali, a cikin nan yayi bayani game da ita wannan jama'ar da kuma menene aqidarta don haka dai baya dacewa a bi su sallah. Ce darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya ƙarshen aya ta 13 a cikin wannan sura ta 29 suratul ankabut fadar Allah subhanahu wa ta'ala wala yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim wala yus'alunna yawmal qiyamati amma kanu yaftaru. Wanda ita wannan aya cikin bayani ne game da fadar waɗanda suka kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ga muminai, domin sunna ce da al'ada ta duk wanda ya kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala so yake ya samu abokan tafiya, kamar yanda ayoyi sun gabata. Ubangiji ta'ala ke faɗa wadda kathiru min ahadi da kitabi law yardunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lakum alhaq, da faɗarsa waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a, da faɗarsa wato da faɗar Ubangiji ta'ala waddu law takfuruna lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawmal qiyamati yafsidu bainakum. To shine anan Ubangiji ta'ala yake faɗa mana wa qala alladhina kafaru lil ladina amanu, wadanda suka kafirce ma Ubangijin su sun faɗa ga muminai suka ce da su ittabi'u sabilana, wato ku bi tafarkin mu, ma'ana tafarkin da muke kai na kafirci ku biyo mu, wani na hamila kafayaku in har kuka bi mu to za mu ɗauke muku dukkan wasu kurakuranku, ma'ana don mu ɗauke muku dukkan wasu kurakuranku. A nan wani na hamil wa kafayaku jumla ce wato insha'iya bi ma'ana khabariya, ma'ana ku bi mu domin mu ɗauke muku dukkan wasu kurakuranku. Ubangiji ta'ala ya ce wa ma hum bi hamilina min kafayaku min shay, alhali ku su ba masu iya ɗauke musu ba ne wani abu ko mun ƙanƙantarsa game da kurakuransu, domin ba wanda ya isa ya ɗauke ma wata rai wata zunubi, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa Allah taziru waziratun wizra ukhra, rai mai ɗaukan zunubi ba ta iya ɗaukan zunubin wata rai na daban. To so a nan wai suna kiransu cewa wai su biyo tafarkinsu domin su ɗauke musu kurakuransu, kaga anan su kansu sun tabbatar da cewa su masu kuskure. Ubangiji ta'ala ya ce wa ma hum bi hamilina min khabayakum min shay, alhali su ka ba masu ɗauke musu wato wani abu ne daga cikin kurakuransu ko mun ƙanƙantarsa sun yi kaɗan. Ubangiji ta'ala ya ce innahum lakadhibun, lalle su wato maƙaryata ne game da wannan faɗata su, wala yahmilunna athqalahum, Ubangiji ta'ala ya ce rantsuwa nake da girma na da buwayata, lalle ne za su ɗau athqalahum wato nauye-nauyen zunubansu, wa athqalan wato da wani nauyin zunubi na daban ma athqalihim tare da nasu, kenan za su ɗau laifukansu kuma su ɗauki laifukan waɗanda suka ɓatar da su, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa auzaru man amila biha ila yawmil qiyama, au kama kala manzon Allah yace duk wanda ya sunnanta hanya mummuna manzon Allah yace na kan shi zunubin wannan hanya da ya kirkira kuma da zunuban dukkan waɗanda suka bi wannan hanya har zuwa kiyama ba tare da wato an tauye wani abu daga cikin zunubansu. don haka hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wata rai da za a kashe face na kan dan annabi Adam alaihi salam wato kaso daga cikin wannan zinubi na kisan kai manzon Allah yace li annahu awwalu man sanna al-qatla domin shine farkon wanda ya sunnanta kisa abun kasa shine farkon wanda ya sunnanta kisan kai abun kasa duk ran da aka kashe daga cikin rayuka har zuwa kiyama to wannan dan annabi Adam alaihi salam yana da gulgulan wannan zini shine anan ubangiji ta'ala yace wala yahmiluna asqalahum lalle ne za su dauna wuyayen zunuban su wa asqalan da wasu nauyayen na daban ma asqalihim tare da nasu kenan iya adadin jama'ar da suka batar za su dauna fukan su kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa liyahmidu awzarahum kamilatan yawmal qiyamati wa min awzari alladhina yudillunahum bighayri ilm ala sa'a ma yazihun ubangiji ta'ala yace liyahmidu awzarahum kamilatan yawmal qiyamati dan su dau zanuban su wato cikakke a ranar kiyama wa min awzari alladhina yudillunahum bighayri ilm kuma su dau daga cikin zanuban wadanda suka batar da su ba tare da ilimi ma'ana duk wani wanda wato aka yi kiransa ba tare da wata hujja ya bi hanya ta halaka to wanda ya kiraye shi yana da iyalai yana da gulgulan laifin har zuwa kiyama zunuban kuma za su dauke su ne a gadan baya domin duk wanda ya zo da laifi a ranar kiyama to zai zama jaki game da wannan laifi nashi ma'ana zai dauci wannan zunubi a gadan bayansa kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa a can cikin suratul an'am wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yaziru ubangiji ta'ala yace a rannan su suna dauke da zunuban su ala zuhurihim akan gadan bayan su shi yace wala yus'aluna yawmal qiyamati kuma lalle ne za a tambaye su a ranar kiyama amma kanu yaftarun game da abin da suka kasance suna yanki na ƙarya suna jingina ma ubangiji subhanahu wata'ala tambayar da za a musu tambaya ce ta yi musu Allah wadai cewa lalle ne za a tambaye su a ranar kiyama game da abin da suka kasance suna yanki na ƙarya suna jingina ma ubangiji subhanahu wata'ala za mu tashi aya ta gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين Ubangiji ta'ala na faɗa wala kad arsalna nuhan ila qaumihi tabbas mu ne muka aika annabi nuhu alaihi salam zuwa jama'arsa falabisa fihim alf sanati nuhu alaihi salam ya zauna a cikin jama'arsa tsawon shekara 2000 illa 50 aban sai dai babu 50 a ciki nawa kenan shekara 950 ya gargaɗe su ya kiraye su zuwa kaɗaita ubangiji subhanahu wata'ala a cikin ibada amma ba su karɓi kiran da ya musu menene sakamakon da ya biyo baya shine ubangiji ta'ala ya ce fa akhadhahum tufanu wato shine wato ruwa wanda yake mamaku sai ya damƙe su wa zalimun wato halin suna masu zaluntar kansu shine hada bautar Allah da wani shine zaluncin da ake nihi anan a lokacin da wannan hallaka ta sauka ido da ido ubangiji ta'ala yace fa anjaynahu sai muka tsiratar da bawan mu annabi nuhu wa ashabas safina wato da ma'abuta jirgin ma'ana wanda annabi nuhu alaihi salam wato shine ubangiji ta'ala yace fa anjaynahu wa ashabas safina wato sai muka tsiratar da annabi nuhu alaihi salam wato da ma'abuta jirgi sune iya adadin abinda Ubangiji Ta'ala ya umarce shi cewa ya dauka tare da shi a cikin wannan jirgi, kamar yanda bayani ya gabata tun a cikin suratu Hud. Sai ya ce wa ja'alna ha ayatan lil alamin, wannan jirgi na annabi Nuhu alaihi salam mun maida shi wato matsayin aya ce. Wato shine Ubangiji Ta'ala ya ce wa ja'alna ha, mun maida wannan jirgi na annabi Nuhu alaihi salam wato ya zamanto aya ce ga mutane, duk wanda ya biyo baya kenan zai lura da cewa ga yanda mutanen annabi Nuhu alaihi salam suka yi, kuma ga ƙarshen su shine tabewa da hallaka, kamar yanda bayani ya gabata tun a cikin suratul A'raf. Annabi Nuhu alaihi salam shine farkon manzo daga cikin manzanni na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yanda kuma hadisin shafa'a ya tabbatar da haka a ranar kiyama, lokacin da za a je wajen annabi Nuhu alaihi salam a jinjina masa, na daga cikin jinjinawar da za a yi masa shine a ce ya Nuhu kai ne farkon manzanni. To dan haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala yakan buɗa dukkan waɗannan kisosi wato da annabi Nuhu alaihi salam. To shine kamar yanda can cikin suratul A'raf da suratul Yunus da suratul Hud da suratul Shu'ara, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya muna bayani game da annabi Nuhu alaihi salam, kuma da yanda suka kwashe da jama'arsa. Kamar yanda sunna ce ta annabawan Allah da manzanninsa, farkon abinda suke buɗe da'awa da shi shine kira zuwa kadaita Allah a cikin ibada. To annabi Nuhu alaihi salam lokacin da Allah ya turo shi a matsayin manzo domin jama'arsa su ne farko game da faruwar shirka a ban ƙasa, annabi Nuhu ya kiraye su zuwa kadaita Allah a cikin ibada, cewa su daina bautar wani Allah, ba su da wani abun bauta in banda Allah da ya halicce su. Annabi Nuhu alaihi salam sai da ya kwashe a takaice shekara 50,000 yana wannan kira zuwa kadaita Allah a cikin ibada, wanda kuma kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana, annabawa manzanni akan turo su ne idan mutum ya kai shekara 40, kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana dan shekara 40 Ubangiji Ta'ala ya turo shi a matsayin manzo. To haka annabi Nuhu alaihi salam da aka turo shi a matsayin manzo sai da ya kwashe shekara 50,000 yana wa'azi, yana kira a kadaita Allah a cikin ibada. A wannan shekaru 50,000 ba maganar dare balantana yi ne, kamar yanda yake cewa inni da audu kauni lailan wa nahara, yace lalle ni wato na kirayi jama'a ta ya Ubangiji na tsawon dare da yi, sannan kuma ga da'awa sirriya da da'awa jahariya yakan tarar da mutum har gidansa, annabi Nuhu alaihi salam ya tallata masa wannan musulunci, kuma yakan zo cikin jama'a ne kamar yanda yake faɗa inni da autu kawai, kamar yanda yake cewa summa inni da autuhum jihara kuma inni a'alantu lahum wa asrartu lahum israra. To a waɗannan shekaru 50,000 gaba ɗaya waɗanda suka yi imani da annabi Nuhu alaihi salam ba su wuce a lissafa ba, domin a ƙarshe bayan ya kiraye su iya abinda suka faɗa, suka ce wato ya Nuhu qad jadaltana fa akfarta jidalana fatina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin, suka ce ya Nuhu ka cika jayayya da mu, fa akfarta jidalana ka yawaita jayayya da mu, don haka abinda muke so da kai fatina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin, zo mana da abinda kake mana alkawali da shi na azaba in har ka kasance daga cikin masu gaskiya, cewa wai in har ba mu amince maka ba, muka gaskata ka a matsayin manzo, azabar Allah na nan tafi. Annabi Nuhu alaihi salam ya ce inna ma yatikum billahu insha, Ubangijin da ya aiko ni shine zai zo muku da azabar in ya ga dama, ni ban isa ba in zo da ita, ya abinda yake kaina kawai shine gargadi, wala yanfa'ukum nusihi in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu an yughwiyakum, yace gargadin da nake muku ba zai amfane ku ba in har Ubangiji na yayi nihin halakar da ku. To a lokacin nan sai ya zamanto da Allah ya aiko masa sakon cewa nan fa gaba daga cikin jama'ar ka ba wanda zai yi imani sai wanda ya riga yayi. To a lokacin nan Annabi Nuhu alaihi salam sai ya yi addu'a. Ya yi addu'a na cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya damke su da azabarsa. Kafin Allah ya damke su da azaba ya yi wahayi ga Annabi Nuhu cewa ya kera jirgi. To a lokacin da yake sassaka wannan jirgi sukan wuce da Annabi Nuhu alaihi salam sukan masa ba'a da izgili. Wannan dai bai sa ba Annabi Nuhu alaihi salam ya ja da baya. To har aka kai lokacin da wato hallaka ta zo sauka Ubangiji ta azabar Allah ta zo sauka Ubangiji ta alaye umarni ga Annabi Nuhu cewa daga cikin dukkan halittu wato ya dau dangogi biyu tare da shi a cikin wannan jirgi. Qulna hamil fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawlu wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalil. To shi anan Ubangiji ta'ala yake kissanta mana a takaice ce wala qad arsalna nuhan ila qaumihi. Tabbas mu ne muka aika Annabi Nuhu alaihi salam zuwa jama'arsa. Falabitha fihim alf sanatin, ya zauna a cikin su tsawon shekara 50,000 aman, sai dai ba 50 a ciki. Ubangiji ta'ala yace fa akhadhum tufan, wato mamakon ruwa ya damke su wa hum zalimun, wato halin suna masu zaluntar kansu. Ubangiji ta'ala ya sanya kofofin sammai suka bude, ruwa kan zuba, sannan kasa ita ma Ubangiji ta'ala ya ce ta bulbulu ruwan da yake cikinta, kamar yadda za mu iske a cikin suratul qamar. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir fa fatahana abwaabas samai bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyuna fantaqa al-ma'u ala amrin kalu budir wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur. Shi anan yace fa aka ga kuma tsufano, wato mamakon ruwa ya damke su wa hum zalimun. Ubangiji ta'ala yace halin suna masu zaluntar kawunansu, gaba ɗaya Allah ya turmiyar da su, babu wanda ya tsira a ran nan sai wanda yake cikin jirgin Annabi Nuhu, kamar yadda yace la asima al-yawma min amrillahi illa man rahim, ba wani wanda ya isa ya ba wani tsaro da kariya game da azabar Allah a wannan lokaci illa man rahim, sai dai wanda Allah ya ji kansa. Wanda Allah ya ji karfa shi ne Annabi Nuhu da iya abin da waɗanda suka yi imani da shi. Fa an jainaku, Ubangiji ta'ala ya ce mun tsiratar da Annabi Nuhu alaihi salam wa ashabas safina, wato da ma'abuta jirgi su ne jama'ar da Annabi Nuhu ya ɗauka kenan a lokacin da azaba ta sauka. Waja'alnaha, jirgin Annabi Nuhu alaihi salam Ubangiji ta'ala ya ce mun maida shi ayatan lil alamin, wato aya ce lil alamin, wato ga jama'a, ma'ana duk wanda ya biyo baya to wannan zai zame masa aya, kenan zai gane cewa duk wanda ya ƙaryatar da manzannin Allah ya juya musu baya ƙarshen shi shine tabewa da halaka. Ba kowa bake tsira sai wanda ya gaskata, wato manzannin Allah subhanahu wata'ala ya karɓi sakon da suka zo da shi, kamar yadda can Ubangiji ta'ala ya faɗa wa laqad tarakna ha aya, yace mun tabbas mu ne muka bar wannan jirgi na Annabi Nuhu a matsayin aya ne. Ubangiji ta'ala yace fa hal min mudakkir, shin akwai wanda zai iya tunani ya dau wa'azi ya lura da cewa ƙarshen duk wanda ya ƙaryata manzanni tabewa da halaka, duk wanda ya gaskata manzanni shi yake da kyakkyawan ƙarshe. Wa Ibrahima, Ubangiji ta'ala yace ambata musu labarin Ibrahim alaihi salam, ko kuma wa Ibrahima, ai wa arsalna Ibrahima, mu ne muka aika Annabi Ibrahim alaihi salam zuwa ga jama'arsa. Lokacin da ya isa ga jama'arsa, iza qala li qaumihi, lokacin da ya faɗa ga jama'arsa yace da su ibudullaha, ku kadaita Allah a cikin ibada, wata kuhu ku tsara dokokinsa, zalikum khairul lakum. Annabi Ibrahim alaihi salam yace musu kadaita Allah a cikin ibada da tsara dokokinsa shine yafi muku alkhairi, in kuntum ta'lamuna, in har kun zamanto kun san da haka. Domin kadaita Allah a cikin ibada da tsara dokokinsa
wato shi ne sababin samun cin nasara a rayuwar duniya da makoma lahira. Shi don haka ya ce zalikum khairul lakum, wato haka shi ne ya fiye muku alkhairi in kuntum ta'lamun, in har kun kasance kun san da haka. Ibrahim alayhi salam ya ci gaba da ce musu innama ta'buduna min dunillahi awthana, ku san da cewa kadai duk wani abu da kuke bauta ma koma bayan Allah gumaka ne fa. Ku san da cewa gumaka ne fa kuke bauta ma min dunillahi koma bayan Allah. Idan aka ce awthan jam'i ne na wathan, idan aka ce wathan duk wani abu da ake bauta masa koma bayan Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sawa'an wato gunki ne aka sassaka, ko icce ne, ko dutse ne, ko idan ruwa, ko ma menene ake bauta masa koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala, shi ne ake kira da wathan. Amma idan aka ce sanam, wato shi ne kenan wanda aka sassaka shi a kan hutan wata halitta daga cikin halittu, shi ne ya ce innama ta'buduna min dunillahi awthana, ku san da cewa kadai wato gumaka ne kuke bauta ma koma bayan Allah. Wa takhluquna ifka, kuma ƙarya ce kuke yanka, kuke jingina ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, domin ku ne kuka sassaka abun, kuma sannan kuka ambace su da cewa alloli ne kuke sarrafa musu ibada. Domin babu yanken ƙarya sama da mutum ya sassaka abu ko kuma ya riki wani abu daga cikin halittu a matsayin cewa shi ne allansa. Shi ne ya ce wa takhluquna ifka, wato kuna yanken ƙarya, kuna jingina ma Ubangijin, ma'ana a matsayin waɗannan gumaka da kuka sassaka ku kirke su a matsayin alloli. Sai ya ce innal ladhina ta'buduna min dunillahi, lalle duk wani abu, duk lalle waɗanda kuke bauta ma min dunillahi koma bayan Allah, la yamlikuna lakum rizqa, wato ba sa iya mallaka muku arziki, daidai da misqala zarra. Shi kuma cancantar a bauta ma wani, wato ba wanda yake cancanta a bauta masa sai wanda yake wato da mallakar arzikin kowa da komai, ma'ana wanda ke azurtawa shi yake cancanta a bauta masa. Amma duk wanda bai isa ba ya azurta kansa balantana ya azurta wani, to bai cancanta ba a sarrafa masa ibada. Don haka Ubangiji ta'ala ko shi yake azurtar da bayinsa, kamar yadda yake inna Allaha huwar razzaqu dhul quwwati matin, kamar yadda ya faɗa Allahu allazi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min shuraka'ikum man yaf'alu min dhalikum min shay subhanahu wa ta'ala amma yushriku. Shi ne yace innal ladhina ta'buduna, lalle waɗanda kuke bauta ma min dunillahi koma bayan wato Allah, la yamlikuna lakum rizqan, wato ba sa iya mallaka muku arziki, fabtagu inda Allahi rizqa, dan haka ku nemi arziki a gun Ubangijin da ya halicce ku, wa abudu ku kadaita shi a cikin ibada, washkuru la, ma'ana ku gode masa akan ni'imomin da ya jaddada muku, ilaihi turja'un, zuwa gare shi ne za a mayar da ku a ƙarshen al'amari, ya sakauta muku da irin abin da kuka shuka a rayuwarku. Don haka anan hujja ce daga cikin hujjojin da Annabi Ibrahim alayhi salam ya ba su akan cewa allolinsu da suke bauta ma ba su cancanta ba a bauta musu. Me yasa? Saboda ba sa iya mallaka musu arziki. Ya nuna musu wanda ya cancanta a bauta masa shi ne Ubangijin da ya halicce su, domin shi yake da mallakar arzikinsu. Don haka ya ce fabtahu inda Allahi rizqa, ku nemi arziki a gun Ubangijinku, wa abuduhu, ku kadaita shi a cikin ibada, washkuru la, ku gode ma ni'imominsa da ya jaddada mu. Sai ya ce ilaihi turja'un, zuwa gare shi ne za a mayar da ku. Wa in tukadhibu, in har kun ƙaryatar da, wato Annabi Ibrahim ya ce wa in tukadhibu, ya ce in har kun ƙaryatar da ni, ba ku yadda da saƙon da na zo muku da shi na kaɗaita Allah a cikin ibada, to kar ku manta faƙad kadzaba umamun min qablikum, al'ummun da suke gabaninku, wato Adawa da Samudawa da sauransu, sun ƙaryatar da manzannin da Ubangiji ta'ala ya aika musu. Wa ma ana rasuli, don haka babu abin da ke kan manzo, illa al-balagul mubin, face isar da saƙo wanda yake mabayyana. Iya abin da yake kan manzo shine wato ya bayyana ma jama'a hanya ta gaskiya. amma tirsasa cewa jama'a su bi wannan al'amari ne wanda ke hannun Allah subhanahu wataala shine yace wa in tukazzibu in har kun ƙaryatar da ni to faqad kazzaba umamun min qablikum tabbas wato al'ummun da ke gabanin ku sun ƙaryatar da manzanni domin adawa sun ƙaryatar da annabi Hud kamar yanda kafin wato annabi Hud annabi Nuhu alaihi salam jama'arsa sun ƙaryatar da shi sannan haka annabi Salih alaihi salam shi ma jama'arsa sun ƙaryatar da shi sai yace wa ma ala rasuli ba abin da ke kan manzo illa al-balagul mubin wato face isar da sako wanda yake mabayyani sai yace awalam yarau kayfa yubdi'ullahu al-khalqa wai shin ba su san da cewa ubangiji subhanahu wata'ala yanda ya fara halitta a farkonta ba tare da ya ga hotonta a wajen wani kuma yu'iduhu sannan bayan ta rududdige ta zama kasa shine zai dawo da ita kamar yadda take shin ba su san da haka ba shine yace awalam yarau shin ba su san da cewa kayfa yubdi'ullahu al-khalqa kamar yanda Allah ya fara halitta a farko kuma yu'idu sannan shi yake dawowa da ita bayan ta rudige ta zama kasa inna zalika 'ala Allah yasir kuma yin haka a wajen Allah subhanahu wata'ala abu ne mai sauki ma'ana dawo da halittunsa bayan sun rudige sun zama kasa abu ne wanda yake mai sauki a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala sai yace kul siru fil ardi ce da su ku tafi a ban ƙasa fanzuru ku yi nazari kaifa bada alkal wato yaya Ubangiji ta'ala ya fara halitta a farko wato ku yi yawo a ban ƙasa ku lura da halittun Ubangiji subhanahu wa ta'ala yaya Allah ya faru waɗannan halittu thumma Allahu yunshibu nash'ata al-akhirah sannan Ubangiji ta'ala kuma shi ne zai faru da wato halitta ta ƙarshe ma'ana shine tashi bayan mutuwa Ubangiji subhanahu wata'ala shine kuma zai rayar da bayin sa kenan a ƙarshe bayan mutuwa domin wato shine kowa a sakauta masa kenan wannan ita kanta aya ce wanda take nuna cancantar Ubangiji subhanahu wata'ala a cikin ibada domin shi ya fara halitta a farko kuma wannan halitta bayan ta zama ƙasa shine zai dawo da ita kenan don haka duk wani wanda baya halittar halittu to wanda bai cancanta ba a sarrafa masa wani abu mai sunan ibada shine anan yace awalam yarau wato wai shin shi yace kul siru fil ardi ce da su ku tafi a ban ƙasa fanzuru ku yi nazari kaifa bada al-khalqa ku ga yanda Allah ya fara halitta a farko thumma Allahu yunshibu nash'ata al-akhirah sannan Ubangiji ta'ala shine zai faru annash'atul akhirah tashi na ƙarshe kenan shine rayuwa wato bayan mutuwa Ubangiji subhanahu wata'ala shine zai rayar da bayin sa sai yace inna Allaha ala kulli shay'in qadir lalle Ubangiji ta'ala mai iko ne akan dukkan komai babu abin da ke gagararsa kamar yanda da kudirarsa a farko ya halicci halitta haka saki halittar ba zai gagare shi ba yu'adhibu man yasha'u shine ubangijin da ke azabtar da wanda ya so daga cikin bayinsa wa yarhamu man yasha kuma shike jin kan wanda ya so duk wanda Allah ya azabtar da shi wannan tsantsar adalci ne wanda ubangiji ta'ala ya ji kansa wannan kuma fadala ce ta ubangiji subhanahu wata'ala shine yace yu'adhibu man yasha'u ubangiji ta'ala shike azabtar da wanda ya so amma Allah baya azabtar da bawa sifa ce da hikima duk wanda kaga Allah ya azabtar da shi to ya cancanta a azabtar da shi domin an isar masa da sako bai karba ba wa yarhamu man yasha kuma shike shin kan wanda ya so daga cikin bayansa shine wanda ya karbi sakon da manzanni suka zo da shi sai ya ce wa ilaihi tuqlabun zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala ne za a mayar da ku a ƙarshe wama antum bi mu'jizina fil ardi wala fis sama kuma kusan da cewa ku ba masu gagarar Ubangiji subhanahu wata'ala ne fil ardi a cikin ƙasa wala fis sama'i kamar yanda halittun da suke cikin sammai gaba daya su ma ba masu gagarar Ubangiji subhanahu wata'ala ba ne ko kuma wama antum bi mu'jizina fil ardi ku ba ku zamanto ba masu gagarar Ubangiji subhanahu wata'ala a ban ƙasa wala fis sama kaddara cewa za ku kasance a cikin sammai haka ba za ku gagaru Ubangiji subhanahu wataala. Kenan kamar yanda a duran kasa ba ku gagare shi ba, in ma kun kasance a cikin saman bakwai to ba za ku gagaru Ubangiji subhanahu wataala. Kenan ma'ana ta biyu. Ma'ana ta farko kenan, wa ma antum bi mu'jizina fil ardi, ku wa ku zaman tuba masu gagarar Ubangiji subhanahu wataala a ban kasa, wala fis samai, haka halittun da suke cikin sammai bakwai su ma ba masu gagarar Ubangiji subhanahu wataala ba. Sai ce wa malakum min dunillahi min waliyyin, kuma ba ku da wani masoyi kuma bayan Ubangiji subhanahu wataala wanda zai ji kunci lamarinku, wala nasir, kuma ba ku da wani mai taimako da zai taimaka muku game da azabar Allah. Idan ka fitar da ƙasa da sama ba abin da ya rage, to anan Allah ya faɗa mana cewa ba wanda ya isa ya gagare shi a cikin ƙasa ko a cikin sama. Kenan ina ce mafaka? Babu wata mafaka face zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala. Duk wanda yake buƙatar ya tsira game da azabar Allah subhanahu wataala dole ya fake zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala. Fakewa ga Ubangiji subhanahu wataala ku shine tsara dokokinsa. Shine yace wa malakum min dunillahi, ba ku da wani min waliyin, wani masoyi wanda zai jibinci lamarinku, wala nasiri, ko wani mai taimako da zai taimaka muku, min dunillahi, game da azabar Allah. Sai yace wallazina kafaru, waɗanda suka kafirce ma, wallazina kafaru bi ayatillahi, waɗanda suka kafirce ma ayoyin Ubangijinsu, wani ka'ihi, suka kafirce ma haɗuwa da shi, ita ce alkiyama. Ubangiji ta'ala ya ce ula'ika ya isu min rahmati, waɗannan su ne suka yanke ƙauna game da jin ƙaina, waɗanda kwata-kwata sun yanke ƙauna game da gidan aljanna. Ka'ida ku, ba kowa yake yanke ƙauna game da jin kan Allah subhanahu wa ta'ala face wanda ya kafirce masa, kamar yadda ya ce innahu la yai'asu min rauhillahi illa al-qawmul kafirun, ba wanda ke yanke ƙauna game da jin kan Allah face waɗanda suka kafirce masa. Shi ne anan ya ce wallazina kafaru bi ayatillahi, waɗanda suka kafirce ma ayoyin Ubangijinsu, wani ka'ihi, suka kafirce ma haɗuwa da shi, ma'ana ba su yarda da alkiyama ba, ula'ika ya isu min rahmati, Ubangiji ta'ala ya ce waɗannan su ne suka yanke ƙauna game da jin ƙaina, wa ula'ika lahum azabun alim, waɗannan na gare su azaba ma'abuciyar raɗaɗi idan kiyama ta yi. Waɗannan duka bayani ne da annabi Nuhu a annabi Ibrahim alaihi salam, wato yama jama'arsa, kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haƙaito mana. Amma kana jawaba kaumihi, a ƙarshe Ubangiji ta'ala ya ce amsar jama'arsa wato bata zamanto ba illa an qalu qutuluhu. An gane ko? Wato amsar da jama'ar Ibrahim alaihi salam suka bashi shine kawai illa an qalu qutuluhu, suka faɗa junansu da juna, suka ce ku qutuluhu, ku kashe Ibrahim, aw harriquhu, ko kuma wato ku kone shi a cikin wuta. Fa anjahu Allahu minan nar, a shawara ta ƙarshe ta konewa akan da suka tabbata, Ubangiji ta'ala ku ya tsiratar da shi, shine yace fa anjahu Allahu minan nar, Ubangiji ta'ala sai ya tsiratar da shi game da wannan wuta lokacin da suka jefa shi. Ubangiji ta'ala ya faɗa kamar yadda ya gabata a cikin suratul anbiya, qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ili, kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim. Ubangiji ta'ala ya ce sai muka faɗa ga wutar, muka ce ki zamanto sanyi da aminci ga bawanmu Ibrahim alaihi salam. Shi ne anan Ubangiji ta'ala ya ce fama kana jawaba kaumihi illa an qalu qutuluhu, wato amsar jama'arsa bata zamanto ba face faɗarsu juna da juna, suka ce ku kashe shi, aw harriquhu, ko kuma ku kone shi. Fa anjahu Allahu minan nar, Ubangiji ta'ala ya tsiratar da shi game da wannan wuta da suka jefa shi. Inna fi zalika, lalle game da tsiratar da annabi Ibrahim alaihi salam, la ayatin, akwai dalilai masu nuna kadaitar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ikonsa akan kowa da komai, liqaumi yu'minun, wato ga jama'ar da suke imani. Kenan su ne za su fa'idanci wannan aya, su san da cewa Ubangiji ta'ala mai iko ne akan kowa da komai. Ga ta wuta suka hura, suka jefa annabi Ibrahim alaihi salam, ita ko wuta al'adar ta da dabi'ar ta duk abinda aka jefa cikin ta take yake ta kone shi to amma ga Ibrahim alaihi salam an jefa shi kuma wutar ta ki kone shi waye hana ta kone Ibrahim alaihi salam shine Ubangiji subhanahu wata'ala dan haka wannan yana nuna mana sababi wato bashi da tasiri Allah ya shar'anta mana ruko da sababi amma sababi yayi kadan yayi tasiri a karan kanshi sai da izinin Allah abu ne sananne wuta ita take kone duk abin da aka jefa a cikin ta amma ba a karan kanta bane take kone abin da aka jefa a cikin ta sai idan Allah ne ya so haka to dan haka sun jefa shi Ubangiji subhanahu wata'ala kuma bai yarda ba ta kone shi shine yace fa an ja'ahu Allahu minan nar Ubangiji ta'ala sai ya tsiratar da bawansa Ibrahim alaihi salam game da wannan wuta sai ya ce inna fi zalika lalle game da wannan abin da aka ambata da ayatin akwai dalilai masu nuna kadaita ta Ubangiji subhanahu wata'ala li qaumi yu'minun wato ga jama'ar da suke imani da shi wa qala Ibrahim alaihi salam sai ya ce da su inna mattakhaztum min dunillahi awsana wato kusan da cewa abinda kuka rika a matsayin alloli kuna bauta musu gumaka ne fa mawaddata bainakum fil hayatid dunya kun rike su ne kuna bauta musu kawai dan soyayya tsakankaninku da su a wannan rayuwa ta duniya soyayya ce kuma soyayyar da ba ta dure ba bakin ta rayuwar duniya kuma yawmal kiyamati sannan a ranar kiyama yakfuru ba'dukum bi ba'd junanku zai kafirce ma juna wayal anba'dukum ba'da kuma junanku zai rinna tsine ma juna kenan da waɗanda suka kirayi kenan jama'a zuwa wannan tafarki na halaka junansu zai kafirce ma juna kamar yanda tsakanin gunki da mai bautarsa kowa zai kafirce ma kowa sannan kuma junansu zai rinna tsine ma juna da su shugabannin na bata da kuma waɗanda suke mabiya shine Ubangiji ta'ala ya ce kuma yawmal kiyamati sannan a ranar kiyama yakfuru ba'dukum bi ba'd wato junanku zai kafirce ma juna kenan su gumakan za su kubuta game da waɗanda suka bauta musu kamar yanda Ubangiji ta'ala ce ya faɗa idza tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wara'u al'azab wa taqatta'at bihim al'asbab kenan anan da su waɗanda suke mabiya shugabanni na fata da waɗanda suke sun bi bayan su gaba ɗaya za su yi bara'a da juna kamar yanda su ma gumaka za su yi bara'a game da waɗanda suka bauta musu shine anan Ubangiji ta'ala ya ce sannan a ranar kiyama junanku zai kafirce ma juna wa yal'anu ba'dukum ba'da wato junanku kuma zai ringa la'antar juna kenan mabiya za su ringa la'antar shugabanni ma'ana waɗanda suka kiraye su suka bi hanya ta bata Ubangiji ta'ala ya ce wa ma'awakum gaba ɗayanku ku da su kenan da su waɗanda suka bauta ma wani Allah da su waɗanda aka bauta ma kin kenan da san su da yarda su gaba ɗayansu makomar su wuta kenan duk wanda aka sarrafa masa ibada ba tare da yayi inkari ba da shi wanda ya sarrafa masa ibadar gaba ɗayansu za su yi tarayya a cikin wuta amma wanda aka bauta masa ba tare da yarda shi da amincewar shi to waɗannan Ubangiji subhanahu wata'ala na nisanta su game da wuta a ranar kiyama kamar yanda yake faɗa a can innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun law kana ha'ula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun lahum fiha zafir wa hum fiha la yasma'un innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadu Ubangiji ta'ala ya ce ku mushrikai ku san da cewa da ku da duk abin da kuka bauta ma koma bayan Allah gaba ɗayanku makamashi ne na wutar jahannama kuma za ku shiga law kana ha'ula'i alihatan Ubangiji ta'ala ya ce waɗannan abubuwan da kuke bauta ma inda a ce alloli ne da gaskiya to ma waraduha to da bayan da za a yi su shiga cikin wuta da sun kare kansu sai ya ce wa kullun fiha khalidun kowanne daga cikin ku ku da su masu dawwama ne a cikin wutar lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'u sai ya ce innal ladina sabaqat lahum minal husna lalle waɗanda wato kalima wadda ta kai matuka a wajen kyawu ta yi rigaye gare su, ko kuma ka ce wanda aljanna ta yi rigaye gare su, ulaika anham wa'adun, waɗannan ababen nisantawa ne game da wuta a ranar kiyama. Kaga annabi Isa alaihi salam an bauta masa amma ba da yarda shi da amincewarsa ba, haka Uzair an bauta masa amma ba da yarda shi da amincewarsa ba, haka salihan bayi an bauta musu ba tare da yarda su da amincewarsu, amma duk wanda aka sarrafa masa ibada ya yarda ya amince da wannan ibada da aka sarrafa masa ba tare da yayi inkari, to da shi da wanda ya bauta masa gaba ɗaya za su yi tarayya a wuta a ranar kiyama. Shine anan Ubangiji ta'ala yace wa ma'awakumun nar, ma'ana ku waɗanda kuka bauta ma wannan Allah da duk abin da aka bauta ma kin gaba ɗaya kuma komar ku ita ce wuta. Ubangiji ta'ala yace wa malakum min nasirin, kuma ba ku da wasu mataimaka waɗanda za su ba ku tsaro da kariya game da azabar Allah. Fa amana lahu lu, Ubangiji ta'ala ya ce annabi Lutu alaihi salam shi ne ya yi imani da annabi Ibrahim, ma'ana a kiran da annabi Ibrahim alaihi salam ya yi, farkon wanda ya yi imani da shi shi ne annabi Lutu, shi kuma annabi Lutu alaihi salam ɗan uwan Ibrahim ne alaihi salam. Wa qala inni muhajirun ila rabbi, wato Ibrahim alaihi salam yake cewa ni wato mai hijira ne zuwa ga Ubangiji na, ma'ana zan koma inda zan samu sakewa na kadaita Ubangiji na a cikin ibada, shine kasar Sham. Sai yace innahu huwal azizul hakim, lalle Ubangiji na shine magwayi wanda ba a rinjayarsa, kuma shine mai hikima wanda baya aza abu sai a mahallin da ya dace da shi. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub, Ubangiji ta'ala ya ce sai muka masa kyautar ɗa Ishaq wato da jika kuma Yaqubu alaihi salam, lokacin da ya yi hijira Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya canza masa iyali fiye da iyalansa, wanda ka'ida ne in mutum ya bar abu saboda Allah to Allah zai canza masa abin da ya fi shi alkhairi. Kaga anan annabi Ibrahim alaihi salam ya kirayi jama'arsa zuwa kalaita Allah a cikin ibada, ba su yarda ba, suka amince da shi a matsayin manzo, suka ƙaryatar da shi, suka nemi su gama da shi, Ubangiji ta'ala ya tsiratar da shi a ƙarshe sai ya hijira ya koma ƙasar Sham. Komawar da yake Allah sai ya canza masa iyallai waɗanda suke da dama. Allah ya bashi ɗa shi ne Ishaq, sannan ya bashi jika shi ne Yaqubu alaihi salam. Ubangiji ta'ala ya ce waja'alna fi zurriyatihi nubuwata wal kitaba, wato mun sanya annabta wato da littafi wato abun gada ne fi zurriyatihi a cikin zuri'ar annabi Ibrahim alaihi salam, domin duk wani manzo da duk wani annabi da yazo bayan Ibrahim alaihi salam to yana daga cikin zuri'ar shi, duk wani annabi da duk wani manzo da Allah ya aiko bayan Ibrahim to yana daga cikin zuri'ar shi. Shine yace waja'alna fi zurriyatihi nubuwata wal kitab, Ubangiji ta'ala yace mun sanya annabta wato da littafi wahayi na littafi kenan fi zurriyatihi kamar da zuri'ar Ibrahim alaihi salam. Wa atainahu ajrahu fid dunya, Ubangiji ta'ala yace mun bashi ladan shi a nan duniya. Menene ladan shi? Ne kyakkyawan yabo. Ma'abuta kowane addini suna jinjina ma annabi Ibrahim alaihi salam, kuma suna famar cewa annabi Ibrahim alaihi salam nasu ne, kamar yanda Yahudawa duk shedancin su sun jinjina ma annabi Ibrahim alaihi salam, kuma da awa suke cewa su wai mabiyan Ibrahim alaihi salam, haka su ma ƴaƴan mushir sukan danganta kansu zuwa ga Ibrahim alaihi salam. Ubangiji ta'ala gaba ɗayan su ya ƙaryatar da su, ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan muslima wama kana minal mushrike, inna awlan nasi bi ibrahima lal ladina taba'uhu wa hadha an-nabiyyu wal ladina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Ubangiji ta'ala yace Ibrahim alaihi salam bai zaman tofa ba yahudi, ma'ana ba bai yahudi bane kamar yanda ku yahudawa kuke da'awar cewa mabiyansa ne, wala nasraniyan, Ubangiji ta'ala yace kuma ba dan mushan bane kamar yanda su ƴan mushan suke da'awar cewa su mabiyan Ibrahim alaihi salam. Ubangiji ta'ala ya ce walakin kana hanifan muslima, sannan dai annabi Ibrahim makarkaci ne, wato ya karkace ma kowane addini wato zuwa kadaita Allah a cikin ibada. musliman kuma mime ka wuya ne da ji da bi ga ubangijin sa wa ma kana minal mushrikin kuma baya daga cikin mushrikai kamar yadda su ma mushrikai suke da aure cewa wai su akan addinin Ibrahim alaihi salam suke sai Allah ya bayyana mana yace inna aulan nasi bi Ibrahim wadanda suka fi cancanta game da danganta kansu ga annabi Ibrahim sai yake cewa inna aulan nasi bi Ibrahim lallazina tabauhu wadanda suka bi shi wa hadha an-nabiyyu da wannan annabi wallazina amanu da wadanda suka yi imani tare da shi wadannan sune suka fi cancanta game da danganta kansu ga Ibrahim alaihi salam shine anan ubangiji ta'ala yace wa atainahu ajrahu fid dunya wato mun ba shi ladan sa a nan duniya shine yabo da Allah ya saka a harshen dukkan wato wa abuta addinai kowa yana jinjina ma Ibrahim alaihi salam wa innahu fil akhirati kuma lalle Ibrahim alaihi salam alahira lamina salihin ubangiji ta'ala yace yana daga cikin jama'a waɗanda suke managarta ubangiji ta'ala zai sanya shi a cikin managartan bayi a ranar kiyama dan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan tuskurar da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك